service is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Da fatan an wani lafiya kuma an sha ruwa lafiya. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Litinin 18 ga watan Maris, shekarar 2024. A bangaren rahotanninmu za ku ji cewa al'ummar garin Kajuru da ke jihar Kaduna, Najeriya, sun ce cikin mutane 86 da 'yan bindiga suka sace a daren jiya Lahadi, mutane uku sun sumbulo sun dawo. Sai har yanzu a yammacin yau Litinin ba a ji ɗoriyar sauran mutanen da aka shiga da su daji ba.
Sarin karfe 10:30 na dare kina ba suka shigo cikin garin mu, wallahi suka maka garin kawanya suka zo suka tattara mu na mutane an mutum 86.
Sai a kasance da mu domin jin wannan da ma sauran rahotanni. Muna kuma tafi da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Muna kuma tafi da karatu daga Alƙur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin wannan wata na Ramadan. Amma fa duk sai bayan an saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Dakarun Ukraine sun ce sun kakkabo jirage mara matuka na Rasha guda 17 cikin 22 da Rasha ta tura cikin dare, wadanda suka kaikaici wasu yankunan kasar ta Ukraine. Dakarun saman kasar sun ce hararen na Rasha sun hada da wasu makamai masu linzami guda 5 wadanda suka auna yankin Kharkiv da ke da iyaka da Rasha, da kuma wasu jirage mara matuka guda 2 da suka kaikaici yankin da ake kira Sumy. Shugaban Rasha Vladimir Putin a ranar Lahadi ya ce dakarunsa suna samun galaba a filin daga. Yana mai cewa zai iya zama wajibi sai Rasha ta shata wani yanki da za ta dasa dakarunta a bangaren Ukraine, saboda su kare har-haren da Ukraine din ke kaiwa Rashar. Kalaban na Putin na zuwa ne bayan har-haren jirage mara matuka na baya-bayanin da Ukraine ta kai kan wata matatar man Rasha, yayin da Putin din ya samu sabon wa'adin mulki na tsawon shekaru 6. Isra'ila a yau Litinin ta ce tana kai wani samame a asibitin Shifa da ke yankin Gaza, yankin da ta taba shan suka daga kasashen waje bayan wani samame da ta kai a watan Nuwamba. Mai magana da yawun dakarun tsaron Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya ce suna daukan matakin ne saboda manyan jami'an kungiyar Hamas na amfani da asibitin wajen shirya har-haren da za su kai wa Isra'ila. Shaidu sun ce an kai hararen sama a kan asibitin, wanda shine mafi girma a yankin na Gaza, sannan dakarun Isra'ila sun girke tankunan yaki a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a ƙasar Kamaru na nuna damuwa kan matsalar kwararar makamai a yankunan da ke makwabtaka da ƙasar, sanadiyar rikice-rikice da ake fama da su a ƙasashe makwabta irin su Jamhuriyar Tsakiyar Afirka, yayin da hukumomin ƙasar ke lalemar harbin da 'yan gudun hijiran ƙasashe makwabta da rikici ya raba da mahallansu. Daga Kamaru ga rahoton da Muhammad Rabi ya aika mana.
Ƙasar Kamaru mai makwabtaka da Najeriya a shekarun baya-bayan nan ta zama cibiyar safarar makaman yaƙi, wani dama da wasu ƙasashen duniya suka samu tare da ƙungiyar Boko Haram na shigar da makamai Najeriya da ma wasu ƙasashen Afirka ta yamma ba tare da fuskantar ƙalubale ba. Wannan lamari na raunana batun tsaro a ƙasar. Ga ra'ayin Mr. Kildadi Tageke Bukar, gwamnar jihar Adamawa.
Les mesures sécuritaires ont été prises. Nous avons
procédé à nazamu yace muku wato a dangane da mutane da suke zuwa su yi kidnappa, suna kuma neman kudin fansa daga bisani. Abu ne wanda yake ba za mu iya wato ganin mun magance wannan al'amarin gaba daya ba, she in al'umman da muke tare da su sun san jara'ai.
Dans notre élan de lutte contre ce phénomène,
masu fataucin na amfani da yankinmu a matsayin sinadari wanda ke ba su damar jigilar makamai zuwa kungiyar 'yan ta'adda bisa tsarin aiki wanda ya shiga ma jami'an tsaro duhu. Malam Adamu Bulbula, ɗaya daga cikin mazauna yankin, yana mai cewa
a gaskiya Boko Haram ba karamin ci baya ya kawo wa arewacin Najeriya da Kamaru ba, ba karamin ci baya ya kawo mata ba ta fanni da dama. musamman idan muka zo bangaren abinci ko in ce manoma da makiyaya.
Yankin arewa mai nisa ya fada hannun masu yankan hanya dauke da bindigogi. An sake tura dakaru na musamman masu shiga tsakani a shekarar 2009. Wannan shirin ya sa an samu nasarar fatattakar waɗannan kungiyoyin masu dauke da makamai da suka fito daga Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya da kuma Chadi. Ficewar waɗannan kungiyoyin ya taimaka ma manyan 'yan safarar makaman kafa sansanin su da kuma faɗaɗa kasuwannin su har Najeriya. A halin yanzu Kamaru na maraba da 'yan gudun hijira da suka fito daga Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya sakamakon rikice-rikice da ke faruwa a yankin. Wasu daga Najeriya da ke gujewa munanan hare-haren Boko Haram dukkansu na samun goyon bayan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya. Duk wani abin da ke tilastawa hukumomin Kamaru daukan hukunci da ya dace domin samar da zaman lafiya mai dorewa. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan ga wandire cibiyar adamawan Kamaru.
To karshen labaran duniyar kenan.
Muhammad Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na farko, inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kaduna Najeriya Isa Lawal Ikra ya labarta mana cewa al'ummar garin Kajuru da ke jihar ta Kaduna sun ce cikin mutane 86 da 'yan bindiga suka sace a daren jiya Lahadi. Mutane uku sun sumbulo sun dawo, sai dai har zuwa yammacin yau Litinin ba a ji doriyar sauran mutanen da aka shiga daji da su ba. Duk da dai rundunar 'yan sandan jihar ta Kaduna ta ce tuni jami'anta suka bi sawun 'yan bindiga cikin daji domin kubuto da bayan Allah da aka sace.
A wani abu mai kama da sabon salon sace mutane dai 'yan bindigan sun shiga garin Kajuru station da ke karamar hukumar Kajuru ne cikin sanda ba tare da sun yi harbin da al'umma za su san sun shiga garin ba, inda suka dinga fasa gidajen mutane suna ɗiban mutane maza da mata har da yara. Kamar dai yadda ɗaya daga cikin waɗanda aka sace musu iyali ya shaida wa muryar Amurka.
Sadin karfe 10:30 da dare kinafa suka shigo cikin garin mu, wallahi suka ma garin kawanya, suka zo suka tattara mu na mutane an mutum 86. To da suka haura gefen daji suka su koma mutane guda uku, amma 83 sun tafi da su cikin daji.
Yara ne ko mata ko maza aka tafi da su?
Magidanta guda 20 sun tafi da mata da yara guda 63.
Kamar gidaje nawa kenan aka ɗibi mutanen nan?
Tsakanin Allah gidajen da yawa sun shiga kowane gida kusan ba ɗakin da za su wuce sai sun balle gidan ko kofar sun shiga. Akwai gidan da a faminin an ɗauki mutum sama da 15.
Gaskiya ne sun ɗibi kayan abinci?
Sun ɗibi kayan abinci. Ni karan kaina a ɗakina sun ɗauka mana kayayyakin suturinmu da abincinmu. Ni karan kaina nake ga maka magana yanzu haka, mata tana daji yanzu ta ce ta bar yarinya na goyi yar gan kanwa yanzu haka tana gida.
Amma kai lokacin kana ina?
Saboda ita ne mace ne mai rauni. Dole ni ko ni tsallaka ni ma na tsawo na fita na auka wuce wani rijiya na shiga.
Mataimakin shugaban karamar hukumar Kajurun Honorable Daniel Ayuba dan asalin garin Kajuru station din da 'yan bindigan suka yi wannan sata ne, kuma ya ce dama suna fama da matsalar tsaro saboda a cikin waɗanda aka sace ma har da wanda bata fi kwana ɗaya da dawowa daga hannun 'yan bindigan ba.
Sun ɗauka jama'a waje 86 da kuma babura guda 7, amma da safiyan yau sun uku sun dawo, shawara 83 yanzu suna nan a hannun su a daji.
Dama kuna fama da matsalar tsaro a wannan gari?
Gaskiya ana fama da matsalar tsaro sosai, domin bai wuce watan ɗaya bai wuce ba sun ɗauka mana mutane sama da 30. Abun mamaki ma a cikin waɗanda aka kwashe a jiyan da daren akwai wanda an biya kuɗin ta ta dawo ran Asabar ne. To da dan wanta ran Asabar kuma tana cikin wanda kuma suka tafi da su a jiyarin da daren.
To ku a matsayin ku na zababbu, wani kokari kuke yi tunda kai ne mataimakin shugaban karamar hukuma?
Duk lokaci mukan rubuta domin mu kai ma higher authority domin su taimaka mu, kuma doka duk wani muku na gaggawa da mu san za mu iya yi sai mu yi tunda muna da sojoji a nan karamar hukumar Kajuru. Ko a jiya din inda badori da taimakon su ba ya kila ma da ba san adadin mutanen na haka kwashe ba.
Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna dai ta tabbatar da wannan labari, kuma ta ce jami'anta sai riga sun nutsa cikin daji domin tabbatar da sun ceto mutane da aka sace cikin dare. in ji kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan.
Jalan mu a yanzu haka magana da nake maka suna can cikin wannan daji sun kai doki domin su tabbatar da cewa duk wanda aka dauka an ceto shi.
Gaskiya ne aka ce mutanen sun kai 87.
A'a wannan duk wanda zai faɗi wannan labari zamu tambaye shi idan ya samu. Abinda muka sani an dauki mutane, yes mun yarda an dauki mutane kuma yanzu haka mutanen mu sun bi su suna daji. Mutanen nan namu da suka bi su har yanzu ba su dawo ba. Mu ba wai fatan mu ji me nan ba kaza ba. A'a ko da mutum daya aka dauka mu tabbatar da cewa an dawo da shi lafiya, sun goshin lafiya mu hada shi da iyalan shi insha Allah.
A jere dai cikin makonni biyu ƴan bindiga sun shiga garuruwa uku kenan a karamar hukumar ta Kajuru. Inda suka sace jumlar mutane 140 cikin waɗannan harhare guda uku. Banda ɗalibai 287 da ƴan bindigan suka sace a karamar hukumar Cikun din da makwabciya ce ga karamar hukumar Cikun dukan su a shiyar tsakiyar jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
An gaida Isa Lawal Ikara. Masu sauraro kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka duk sanda aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma
ka ja ake cikin kada zalunci mai za ka bada a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya fada mana kariya ne don mun san logar zambo ne mai yin wannan lananne ne.
Masauri assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Yana lokacin kuma ta ba mu ta dauke mu aiki a 2010 ba da biyan mu har 2011 sai an zantar da salari din ba labarin komai a ciki sai an zantar mana da salari.
Makarantun yara na malam muke yi ma Allah ne kawai sai inda muke yaran da suke karatu amma wallahi ba karimin kunci ne muna ciki ba.
Ai yare yanzu ba koren su ba dai ba an kibiya su ne har yanzu suna na aiki.
Ma'aikatan da aka kora daga bakin aiki kenan a karamar hukumar Kiyana ta jihar Nasarawa a arewa ta tsakiyar Najeriya tun a shekara ta 2011 a dakace mu.
Yau ga wasu nan su ke nukura don mun san an ce mun nasara wasu ma a ciki na su sun fara haɗa gulma tsakani kan akara ko ohwa gama ko sun dara. Allah 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 haɗa kanmu afirka mu soyuna.
Madalla masore bayan kammala zaben da ya kafa sabuwar gwamnati a jihar Nasarawa dake tsakiyar Najeriya a shekara ta 2011 kwatsam sai gwamnatin ta ce ta sallami wani adadi mai yawa na ma'aikatan da majalisun kananan hukumomin jihar suka dauka aiki a shekara ta 2010 wato ga tsashin kulawar tsohuwar gwamnati. Da yake wannan lamari na neman zama al'adar gwamnatocin siyasa a Najeriya amma ma'aikatan da wannan mataki ya shafa a karamar hukumar ta Kiyana sun kalubalanci matakin na gwamnatin jihar ta Nasarawa a dungwiwa da majalisar karamar hukumar ta Kiyana inda suka gurfanar da su a gaban kotu. Yau fiye da shekaru 10 kenan wannan batu yana gaban kotu amma har yanzu ba a kai ga karkare shi ba dai da cewa ma'aikatan su fiye da 300 da suka kai wannan kara sun yi nasara a gaban kotun sauraron korafin ma'aikata ta tarayya da ke birnin makurdi na jihar Benue.
Ni ne mai suna Musa Dan Umaku daga Kiyana Local Government Nasarawa. To damuwa mu yanzu nan shine Kiyana Local Government ta ba mu ta dauke mu aiki a 2010 ba da biyan mu har 2011 sai an zantar da salari din ba labarin komai a ciki sai an zantar mana da salari. Muna ciki har 2012 to muka abin ya ci cinyewa ba su biya mu ba don su fara all president da muka kuce sai muka ga yanzu ya kotu a mukunci.
Kamin ku je kotu sun muku bayanin me yasa ba suka dakatar da ku ko kuma da salari da albashin ku?
Ba su gaya mana komai ba. Mun bi har an gaji.
Kun kai ku nawa?
Mun kai kusan 300. to yanzu da yake buga da ke wani su ma sun mutu wani su kuma sun samu aiki a gurin da za su samu aiki to da muka je kotu din 211 muna kotu har 2020 Allah cikin ikon sa ya sa kotu ta gane cewa muna da gaskiya ta dauki case din ta ba mu cewa a cikin case din da ruling da aka yi a district court a Makoli aka ce jana local government ta kuma da mu aiki da kuma biya mu salary din namu gaba daya a kuma confirming din namu har yanzu nan ba mu ji komai daga gurin gwamnati ba kusan bara ma muke
amma wannan abun ya shafi ku yan kiyana local government ne ko kuma da sauran kananan hukumomi
local government guda 13 na Nasarawa state suka yi wannan employment wannan hukunci kowa ya yi nasa based on his local government
sunana Fatu Oyiko Baba Yahaya daga Kiyana local government shi a mana local government zababban shi a mana ya kwashi mu aiki a 2010 an dofi na mu kawai ban sai shekara 10 mijina ya mutu shekara 13 kenan yanzu ya bulukutu ya rasu ya bane da kananan yara ne Allah ne kawai yake ce da mu Allah kawai yasan hali da nake ciki makarantun yara na ma da muke yi ma Allah ne kawai yasan inda muke yara suke karatu amma wallahi ba karimin kunci ne muna ciki ba kuma ba zan boye muke ba wallahi kowane lokaci sai na musu addu'a na wannan abin da suka yi mana wallahi ina musu addu'a domin muke cinke a bamu aiki na shi naka bamu da suka zo suka zalice mu saboda ba mu mai sai mana ba wallahi muna cikin wani hali wai su a cikin mu lokacin suna ba su da lafiya ne suna shan magani ne amma su ne dai wani abu wallahi ya zo ga su da ji sun mutu an ji a fili kenan ba su kara gibo ma hali yanzu ma ba labarin komai shuru ne kai ba ma ji ma labarin komai kuma ma duka an zuba ma gefe kusan shekara 10 kenan yanzu muna zube
to amma tun wannan lokaci ba ko sake tuntuban gwamnati ku ji ina aka kwana ba
an tuntuba gwamnati to sun ciro su ba ruwan hannu su ciki kuma ba sanan waye ne na ciki ba magana wai magana local government ne a kuma state government ne magana local ta involve har da state an ji apila Makoni ara win case na azo gaban governor shine su suka saki lokaci kaka da suka kai apil da apil ne kenan yanzu su ba su ji apil ma kenan shuru wa wuri ya shuru abin shi ba magana ba response na komai an don fina mu kawai ban sai shekara 10 bosu su su mutu ba su da rage zaka mun kungiya mun bidu manya da hannu su ya kana cikin wannan abu mun bi su har gaban sarkin kana mun kai kukan mu na ma'aikatan an kore su a gaban su ma amma har yanzu ne magana ba mu sai ya aka yi ba kawai an samu shuru ne ko saboda ba mu da gata gata mu sai Allah shi yasa kawai aka yi shuru da magana ba mu sai ya aka yi magana ya dauke shuru ba su yi hakuri su zo su wurin Allah su mai da ma bakin aikin mu tuna ba mu musu laifi bane
sunana Aliyu Gago Abu Kiyana Sarawati ba mu tuka da sallama ba ba kuma ba amma tuka da aiki an ba mu amma na sallama kuma ba sallame mu ba ba faruka mana wannan ba ba mu ba to muna kan zuwa aiki da biyu shi to a biya mu wa biya ba kun ji shirin ce to bani za mu yi aiki da kida kaya wanda mu yi zaman mu ga yanda Allah zai yi kuma da haka zaka dakatar da mu sai kusan yin shekara ma amma duk wani abin da aka zo wanda zai ne local government ko ana neman ko gwamnati ana neman jama'a ko ana neman wani za ga za kira mu za ce mu je mu sa hannu abu kaza eh duk wani abin zai ta an kira mu mu je da ruku da wani abu to amma saboda yake sai yanayin gwamnati mu ne kasar mu ne wato rayi ne kai ya shiga da cin magana rayi ne na siyasa ya shiga wani abin
yanzu ta kaman me me kuke bukata a yi
bukatar mu kenan kawai a kwace mu na yanci
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto ɗane mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa ce zama a cikin umma
duk da cewa gwamnatin jihar ta Nasarawa ta ce za ta daukaka kara ko kuma ta daukaka kara amma dai har yanzu babu wani labari game da makomar shari'ar ballantana ma makomar waɗannan ma'aikata sai dai barista Ocha Olegede wanda shine lauyan waɗannan ma'aikata yayi tsokaci dangane da halin da ake ciki akan wannan batu
ai har yanzu ba koren su ba dai ba an kibiya su ne har yanzu suna na sana aiki mun ci gaba da shari'a din dole ne za a biya su abin da ya kamata biya su tun lokacin da an hana biyan su zuwa yanzu
nan amma ita gwamnatin ko kuma in ce gwamnatin karamar hukumar Kiyana me take cewa kan wannan case din
ai na ba su na yi musu letter na kai musu abin nan judgment today akwai wani minister of justice na Nasarawa government wanda yake rike wannan case ma government da Kiana local government shi har yanzu shi ne director of civil litigation and minister of justice na Nasarawa yanzu shi ma ya sani abin da yake a cikin ai ba ba shi kudi ije biya kudin da za a yi abin nan violation na record din ba mutane ma na ma kuma ba su samu kudi ta sun da ba biyan su abin shi wujen da muke kana yanzu wannan ba su yi komai ba wata kila zan je wujen nima contempt proceedings na ma su yana local government abin da za a yi kana nan gaba.
Abokiyar aiki Zainab Babaji ta shafe kwanaki da dama tana tuntubar shugaban karamar hukumar ta Kiana na yanzu ta lambar waya game da wannan batu amma lamari ya ci tura. Amma da duk lokacin da nasara ta samu za mu ji abin da suke faɗa game da wannan batu.
Wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana.
Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an so shi ya inganta ƙasa da karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta. Da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta.
Yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni tare da Murtala Faruk Sanyin na.
Wasanni a takaice.
Kara da dawalin fafata wasannin matakin kusa da na karshe na gasar cin kofin FA gasar kwallon kafa mafi daraja ta biyu a kasar Ingila. Ƙungiyoyi takwas ne suka fafata wasannin kwata final na gasar a karshen mako inda hudu suka sami tsallakewa zuwa mataki na gaba. Ƙungiyar Manchester City da ke rike da kandin gasar ta sami tsallakewa ne bayan da ta doke Newcastle da ci biyu da nema. Coventry ta yi galaba akan Wolves da ci 3-2. Chelsea ta doke Leicester City da ci 4-2 yayin da Manchester United kuma ta yi nasara akan Liverpool da ci 4-3. Manchester City din a yanzu za ta kara ne da Chelsea a matakin wasan kusa da ta karshe yayin da Coventry kuma za ta kece reni da Manchester United. Za a fafata wasannin na kusa da na karshe ne a ranar 20 ga watan Afrilu. Hukumar kwallon kafar duniya FIFA ta yi Allah wadai da rikicin da ya biyo bayan wasan da aka fafata tsakanin Trabzonspor da Fenerbahce wadda har ta kai ga baiwa hammata iska. Lamarin ya uku ne bayan kammala wasan gasar Lig ta kasar Turkiya a jiya Lahadi wadda kungiyar Trabzonspor ta karbi bakuncin ta. Rahotanni sun bayyana cewa bayan da Fenerbahce ta sami galaba a wasan da ci 3-2 magoya bayan Trabzonspor sun mamaye filin wasan tare da hatsaniya wanda ya kai gaba ta kashi da wasu 'yan wasan Fenerbahce. Wani hoton bidiyo da ya karaɗe kafafen sada zumunta ya nuna wasu 'yan wasan na Fenerbahce sun arena shago musamman ɗan Najeriya Bright Osayi Samuel wanda ya rikide zuwa Muhammad Ali domin ceto 'yan uwansa 'yan wasa. To sai dai a cikin wata sanarwa shugaban hukumar FIFA Gianni Infantino ya ce san ba masauki ga tashin hankali a cikin sha'anin kwallon kafa. Yana mai jaddada buƙatar kariya da tsaro lafiyar 'yan wasa a koda yaushe. Aka haka ya kira ga hukumomin da lamarin ya shafa da su yi cikakken bincike tare da hukunta duk wanda aka samu da laifi a wannan rikicin. Wani ba amurke dan asalin Najeriya ya shiga takarar neman aikin horar da 'yan wasan Najeriya na Super Eagles. Michael Nielsen wanda yanzu haka shine kocin matasan 'yan wasan Amurka 'yan ƙasa da shekaru 19 ya yi kusan dukkan rayuwarsa ta kwallon kafa ne a Amurka. Nielsen mai shekaru 43 ya yi alƙawarin mai da hankali kan wasannin League na cikin gida domin zakulo hanzuƙan 'yan wasa na cikin gida idan har ya sami aikin na shugabantar ƙasar a ɓangaren kwallon kafa. Nielsen zai fafata ne da 'yan takara kusan hudu ciki har da 'yan ƙasar ta Najeriya biyu da ke kan gaba wato Emmanuel Amunike da Finidi George da mai gurbin Joseph Osero wanda ya bar aikin horar da 'yan wasan na Super Eagles bayan kammala kwantaraginsa. Ƙarshen labaran wasanni kenan.
gaida Murtala da labarin wasanni. Yanzu kuma ga yara da karatu daga Alkur'ani mai girma, albarkacin wannan wata na Ramadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Musa Ramadan Muhammad Laden. Ina karatu a makarantar Madrasatul Nurul Huda. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla say'alamun summa kalla say'alamun alam naj'alil awda miyada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'siwati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja ufujiyat as-samaa'u fakanat abwaba wasiyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala shuraba illa hamiman wa ghassaqa jazaan wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fazuqu falam nazidakum illa azaba sadaqallahul azim.
An gaida manyan gobe. Da wannan kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice.
Dakarun Ukraine sun ce sun kakkabo jirage mara matuka na Rasha guda 17 cikin 22 da Rasha ta tura cikin dare, wadanda suka kaikaici wasu yankunan ƙasar ta Ukraine. Dakarun saman ƙasar sun ce hararen na Rasha sun hada da wasu makamai masu linzami guda 5 wadanda suka auna yankin Kharkiv da ke da iyaka da Rasha, da kuma wasu jirage mara matuka guda 2 da suka kaikaici yankin da ake kira Sumy. Shugaban Rasha Vladimir Putin a ranar Lahadi ya ce dakarunsa suna samun galaba a filin daga. Yana mai cewa zai iya zama wajibi sai Rasha ta shata wani yanki da za ta dasa dakarunta a bangaren Ukraine saboda su kare har-haren da Ukraine din ke kaiwa Rashar. Kalabar na Putin na zuwa ne bayan hararen jirage mara matuka na baya-bayan nan da Ukraine ta kai kan wata matatar man Rasha, yayin da Putin din ya samu sabon wa'adin mulki na tsawon shekaru 6. Isra'ila a yau Litinin ta ce tana kai wani samame a asibitin Shifa da ke yankin Gaza, yankin da ta taba shan suka daga kasashen waje bayan wani samame da ta kai a watan Nuwamba. Mai magana da yawun dakarun tsaron Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya ce suna daukan matakin ne saboda manyan jami'an kungiyar Hamas na amfani da asibitin wajen shirya har-haren da za su kai wa Isra'ila. Shaidu sun ce an kai hararen sama a kan asibitin wanda shine mafi girma a yankin na Gaza, sannan dakarun Isra'ilan sun girke tankunan yaki a yankin.
To masu sauraro, da haka kuma muka kaga ƙarshen shirin na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da yake an gabatar da shirin, da Fiona Nandubi da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu. A wasu rikin kofatan alheri daga nan wasu kan da su. Sai da safe.